رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام سنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منائم الله تبارك وتعالى قولي دعيا رسالة داود رموان الدرسي نا تفسير القرآن والجمع مرحكين سورة النور كما يوضان طورة بكل آية وتبشرين لقود وبشرين لقود وبشرين لبيع إن شاء الله. Dia menggama akan ayat tabis benda diw wanda Allah ia cita ayat dalam tanah tuba kuma ma'abu macam falada kita mencukkan dia ke daga cahaya mempermodan dan sedia berkira yang kata rasu koda kuwa sun muslim benda ayat sosial dia siap ibu kuma sekawar dakai akan tabun bersetai domin Allah kuma ya sanya sun yi gafarta kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi wannan ce malar tambaya ta ya ce tambaya ta ita ce shekara hudu mahaifinmu ba shi da lafiya to malam mu yaransa za mu rama masa ilimi ko ciyarwa za mu yi don baya yin azumi saboda rashin lafiya. To na farko dai zan iya cewa kamar kun gani sun ka ci kaɗan shekara hudu duka ku tambayi halin da ake cikin wurin da Allah ya karɓi rayuwa ya daɗe ke kuna da sakaci wani lokaci da wasu abubuwa ai tun shekara idan ta zo bai yi azumi ɗaya biyu ba ya kamata ku tambaya mai da ya kamata da Allah ku rika damuwa da hakan ta shafe tsofaffin mutane idan wani abu ya faru sai a gaggauta saboda tafiya lahira ba za a yi ta kama kuma za a je lahira nan dole a yi karɓar su ne ba ta mutu ɗaya ba abin da za su iya yi kansu sun zan zuriya an saka ta kawai amma duk kuna zaune har ko shekara ko ba ya iya yin azumi kuma duk kuna zaune gaskiya ba ku kyauta ma ku ba ku yi haƙuri amma dai da yake da sauran rayuwa Allah ya sa kuma an faɗa ka to idan ciwo ya zama ciwo ne wanda ba a tsammani ba haka ni akwai ciwo da likita zai ce kawai sai a samu sauki amma ba za a waka kuma idan azumi aka yi zai iya tada wannan ciwo likita ya gano abin da za a yi shi ne duk lokacin da aka kai azumi sai a cire masa mudun nabi za a cire da masara ko da shinkafa ko da gero ko da dawa ko da maiwa ko da alkama ko da dabino duk abin da ake iya cin sai zama abinci duk da mutanen ƙasar nan dabino ba abinci ba ne a gurin su ko amma abinci ne a ƙasar nan yawa na kuma ana tattafe da shi to waɗannan da su ne irin wannan hutun da ake ciyarwa wanda ake iddakai da shi babban ba karamin ba kullum ya kai azumi shi za a gwada su a ciyar masa yanzu ana bai da ciyarwa idan har ya tabbata bisa rashin lafiyar ba a tsammani warakar shi azumi yana iya tada shi to ciyarwa za a yi ana bai da ciyarwa na shekara hudu da waɗannan kwanakin da ake ciki a yanzu, amma ban da gobe idan kun fitar da zai shekara ko kuma kwartar da na kwana goma da ake ciki a yanzu, to sai ku jira gobe in an kai azumi sai ku sake fitar. Hakan za ku yi, kuma dole ku yi wannan, dole ne ma ku yi ba, a farma ake ne ba ku, saboda baban ku ne, dole ku yi wannan. Daina zama kuna kallo ya sha wahala a kan ku, biya za ku mu da ci ba kuma ana bin sa abin, sannan kuma duk lokacin da aka yi sallah ku tabbata kun shiga ku gaya masa ya yi sallah. Duk lokacin da aka kira sallah a gaya masa cewa an yi sallah. Wannan shi ne taimakon ku da za ku, saboda waɗannan ayyukan su kai kaɗai za su taimake shi, in ya riga ya roƙa a wannan duniyar ba abin da za ku iya yi. Da Allah ku taimaka, ni dai ba bana ba ba bana ba ne, amma ina haka ku da Allah ku taimake shi a cikin wannan hali. Allah ya taimaka, kuma sun yi ba ƙaramin lissafi ba su kai ba, wato da suka tambaya, domin wasu kan ba ruwa kawai ma wata ƙila in wasu da ya zuciya wannan ne kawai ya samu ya batu da su ba ruwa. Yawa na wasu ya yi masa wasu, amma waɗannan akwai alama suna tausayin kuma Allah ya yi albarka. Ya tambaya na gaba cewa yake yi kamar rubutun baya fita, kuma yadda na fara duba ta ƙila biyar ɗin na ma an fara duba shi ba, wataƙila sai mun kai an masa caji, yayin suna caji shi zai sake dawa, ni ɗin ne ba za a iya mun caji da wasa ba. Ba zai za a yi, ba zai yi ba, ai ba zai yi ba, an kama hanyar ke ba. Amin ma wani ce assalamu alaikum, malam barka da shan ruwa. Allah to Allah ya tsara maka lafiya. Amin ma malam, ina so ka yi mini ƙarin bayani a kan sallar tarawih. Ana iya yin sallar tarawih da raka'a huɗu sallama ɗaya? To menene bambanci, menene bambancin masu yin raka'a biyu sallama ɗaya da kuma raka'a huɗu sallama ɗaya ta ɓangaren lada da kuma biyu sunna? Allah ya ƙara wa malam lafiya. To amin. Yanzu idan an samu ɓangaren ladana ya fi yawa za ka ƙaura da koma ke nan, inda kamar dai haka yake sani nuna. To ɓangaren lada babu wanda zai iya cewa ga shi idan ba annabi ne ya yi magana, ban yi zan ce wannan ya fi wannan lada ba. To da ka gama ga Allah cewa ya yi shekaran jiya muke karanta wannan hadisi a kan kushuɗi a can medical center, yana cewa hadisin yana cewa za ku yi sallah a masallaci ɗaya, limamin ku ɗaya, lokaci ɗaya kuka sallah, amma a madadin ana ba da daraja 25 ko 27 akwai wanda zai yi sallarsa a fita tare da shi kuma jam'in aka yi, amma lada goma ya samu. Akwai wanda kuma tara zai samu, akwai wanda bakwai zai samu, akwai wanda nisfi zai samu, kaga a cikin goma marabi zai samu, akwai wanda kuma ɗaya bisa huɗun goma za a ɗauka a bashi, akwai wanda kuma ɗaya bisa huɗun goma ma sai an raba ta kashi huɗu a bashi ɗaya, saboda bai tsaya ba, kuma limami ɗaya ne kuma lokaci ɗaya zai sallah. abin da ya bambanta su wajen lada shi ne ikhlasinsu da halartar da Ubangiji da kowa yake da shi a cikin sallah. To amma dangane da abin da ya shafi sunna, akwai maganar da take nuna cewa za a yi raka'a huɗu a yi tahiyya mai sallah kuma ba tare da zama ba. In mai sallar tarawihin ya fara sai ya yi raka'a huɗu ba zama sannan ya sallama ya zo a kan wannan. Amma abin da aka yi ittifaƙi a kansa kamar su fatawarsu dimba da sauran wasu malamai suna kallon abin da aka fi ittifaƙi a kansa shi ne a yi biyu a yi sallama, a yi biyu a yi sallama har aka yi guda goma. Wannan shi ne fi shahara. Shi yasa suka ce sallah tarawihi mutum ya sallaci hudu raka'a hudu ja'iz. In an ce maka ja'iz ya halatta, to sai da aka gwagwarmaya tsakanin malamai sannan sai aka ce ya halatta, domin ba wani malami da annabi zai fada sannan ya dawo yana ce maka ya halatta, a an wuce wannan ba shi kawai dole a aikata da abin da annabi ya fada. In ka ji ana cewa ya halatta, to ba a samu wani dalili ne babbara ba sai da aka yi tagwagwarmaya sannan sai a dawo a ce ya halatta. Shi yasa suka ce ja'iz. Sannan kuma suka ce sallar da ba ta ɓaci ba idan ya yi haka ya yi hudu sannan ya yi sallar. Amma suka ce wato afdal wa akmal, abin da ya fi cika ya fi zama cika, an gane, wa aksaru ittifaqan, kuma shi ne abin da ya fi ittifaqi tsakanin malamai, kuma ma'a sunna yana cikin sunna shi ne salatul layli masna masna, sallar dare biyu ne biyu ne, ayi biyu ayi sallama, ayi biyu ayi sallama, ayi biyu ayi sallama, har a kai ga wutar. Kina fata an ga? Yawa, amma wanda ka ga ya yi kuma kada ka zarge shi da tsoro. Hakan din ya yi in malamai a kwanza suke gani ya halatta, har ma suna da hadisi sai dai bai kai shahara ba waɗanda suke yin biyu suna sallama. Wani ce assalamu alaikum, malam fatan an sha ruwa lafiya. Malam tambaya ta a kan zakkare, zan lissafa kayan shago na da kuɗi don fidda zakka, to yadda na saya ko yadda na sayi kayan zan lissafa ko wato yadda zan tsaya zan lissafa. Idan ɗan kasuwa lokacin fitar da zakkar su ta yi da kayan shi na shago kuka zai lissafi da kuɗin akawunin shi da kuma wanda yake aljihunsa duka sai ya haɗa duk kuɗinsa, karka sai akwai yanzu yiwu a jirgin da wala ta saka ta aiki, ita ma zai kasa duk sai ka haɗa da nisa. Sannan kayan da yake cikin shago za ka yi lissafi ne a kan yadda ka saro kayan, ba a kan yadda za ka sayar ba. Shi musulunci bai ba ka tabbacin in ka yi lissafi yadda za ka sayar, bai ba ka tabbacin hakan za ka sayar ba. Kuma a madadin ya saka ka sayi abin da kila asara za ta same ka, sai ya ɗauki ai dama mallakar kuɗinka shi ne yadda ka samu kayan. To wannan lissafin za ka yi sai ka haɗa da ruwan kuɗinka na akawun kuɗinka na aljihu, sai ka yi lissafin sai ka raba da 40 sai ka ba da 1. Wannan shi ne abin da ake yi, an gane. To kazin da muke karatu a kan zakka a masallacin a tafsirinmu na yamma, zakka ba mu shakka wata aba ce muhimmiya wanda za a iya cewa ɗaya take daga cikin rukunai na musulunci. Dazu muka yi ta tambaya da amfaninta, akwai abubuwa wajen guda shida wanda ayoyin Alkur'ani suka tabbatar suna samun mai fidda zakka. Na farko yana ƙarfafuwa, na biyu dukiyar tana haɓaka, na uku tana ƙaruwa, wato bunƙasa da ƙaruwa a cikinta. Sannan akwai kyautattuwarsa shi kansa da zuriyarsa da ‘ya’yanshi, sannan akwai albarka, sannan akwai yabo da yake samu daga wajen mutane, wanda idan ya cire duk wanda aka ba shi sai ya yaba. To waɗannan abubuwa guda wajen bakwai su suke samun mafi da zakka, sawa'un zakkar ta shago ta ruwan kuɗi ko zakkar ta dabbobi ko zakkar ta amfanin gona. Duk wanda ya yi waɗannan abubuwa guda bakwai da muka ambata za su same shi a cikin rayuwa. Shi za shi karar jiya muka ce da aka ce wani mutum ya yi birthday ne ko mene ne, ko ana cewa ya kashe nawa ne miliyoyin dai kuɗi, haka ake cewa miliyoyin kuɗi, bar shi dai akan miliyoyin kuɗi, kawai ya kashe miliyoyin kuɗi. Shi ne muka ce kuma duk akan yana murnar kwanansa suna ta ƙarewa, yake wannan murna kuma ya kashe wannan dukiya. Tunda kai kana kusa da kabari, bari mu sake faɗa ko za su tura maka wata kila. Tunda kana kusa da kabari, ai da kamata ya yi, tunda rayuwarka ce take ƙarewa, kamata ya yi a ce wannan dukiyar zakkarta kaɗai in an ce za a ce mutane nawa za a ce. Kuma waɗannan abubuwa guda bakwai sai sun tabbata a kai. Ka daina biye wa mace, ita mace ba ruwanta. Kuma zai ma wani lokacin ma mutane shirar da suke yi shi ne ya ɗauko matarsa, ya ɗauko karan kansa, ya ɗauko ‘ya’yansa, kuma ya yi musu shigar da ba ta addini ba, su yi kama da wasu mutane ba musulmai ba, kuma su fito bainar jama’a suna rama. Wallahi wani in yi muku baki kama kuzi, wallahi tunda akwai wanda ya ga kawai sanadi fatan jikinsa ne sai kawai ya magana mutumin ya fada da su ne, saboda akwai ɗan kan bambaka a cikin mutane, kuma ka ɗora a social media. Shi yasa nace shi wannan kan ba masu ba shi shawara ne. To tunda ba ka da masu ba ka shawara, mu muna ba ka shawara, ka kasa irin wannan kuɗin da ka yi, ka kasa shi kashi uku, kashi ɗaya ya ruka ɗauka ka ciyar da miskinai ka ga yadda Allah zai ba. Mun ba ka shawara, da Allah ku tura masa. Wallahi mun ba ka shawara, kuma ƙaunarka muke wallahi. Mun ba ka shawara ka yi wannan ka ga yadda Allah zai maka albarka. Amma wannan abin da kai kowa ya gani, wallahi in dai yana da tosai sai ya tosaya maka. Wani kuma wallahi zakin kama zai, wani la'antar kama zai, wani kuma baki zai yi maka. Duk ba ka kyauta ma kanka. Shi ya sa ne ko limamin unguwarsa ko ba ya sallah ne, in yana sallah ai yana da nima. Kai da ya kamata in yaje ya shawarci limaminsa ba zai ba shi wannan shawara ba. Zai ce ka da azumi ake fuskanta, ka sai kayan abinci ka rabawa mutane. Wallahi zai ga albarka sai dai yadda yake tsammani. Da haka mu a matsayin ƙauna muke tura maka shawara, ba a matsayin shekaru da suke ɗaure maka gyanni kana kunna wuta mai ƙyanƙyani kana son sai ka ci wuta tun ba a mutu ba. To mu ba haka ba, mu muna ba ku shawara wallahi ɗaya bisa ukun wannan kuɗin ka yi sadaka da su ka ga yadda Allah zai. Domin yanzu wannan kan ka gina al'ada ne, kuma ka gina yahudanci, kuma ka kashe dukiya, kuma ba musamman da wa kake koyi ba. Saboda haka kawai asara ce idan kai wasa. Don haka ka yi tunani wallahi mutane su daina irin wannan. Kuma ina ƙara ba ku shawara mutane, ka daina wajen ka yi aure kawai sai ka ɗauka ƙwallon jiyar mata ka sai ka ɗora ta a Facebook wai kana nuna wayan mu kai ne ka ta kore koga. Shi kenan yanzu a kana nuna ta wani wallahi kawai in yi sai. Saboda akwai masu abinda ake kira asida shi ne ainihi wannan kambun baka, wani in ya tara maka bakin wallahi kama wa. Haka kuma kuna wannan kuskuren yau ɗin nan sai matar ka ta haihu jariri sai ka ɗau hoton ka tura a duniya, wani ba ya san ka zai mummunan magana akan ko ba ba zo da addini nan shi ne gatan
ko ku yarda da shi ko kar ku yarda da shi ko ku yi aiki da shi ko kar ku yi aiki da ni wallahi shi ne gatan ku kuma shi yake nuna muku hanyar da za ku duka tsira amma in ba haka ba kiyar za a taɓa ku miliyoyin kuɗi za ka rungu mai macen ka a fili haka kuna wani abin da bai kamata kuma kana musulmi ai ba a yarda da wani wannan kuma na baka shawara ba mai duka kuɗi in Allah ya sa ma ka kai bari ba a sani ba in Allah ya sa ka kai bari to irin wannan ranar idan ta zagayo dama sadaka kai yau ga dalilin da zai banzo ba ka saki na tsare ba ai da kiji fari ya kamata da ke Allah ka dai bai mun kwanaki ba wallahi na saki dawo saboda haka ina neman gafara abin da ya kamata kenan kai Allah ya ce na to haka kuma da in ba isa ba zai ji haushin mu amma dai gaskiya ko da to muke ko muna fata da ni da kai duka Allah ya shirye mu wallahi amin Allah ya shirye mu amin ni ba na ce maka ni shirye ba ne amma ina da ni da kai da sauran masu sauraro duk muna roƙon Allah ya shirye mu amin na mallan ka karan gaba ko kana bacci ne amin ga mun ka shaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
تبارك وتعالى يتبعنا مغنى أكن آية التي تحصلني أكن أبو بكر wato Abubakar Siddiq wala ya tabi wurin fadlibin wannan da muka ba ku bayani cewa yana dan uwa wanda shi ma ya shiga cikin wancan fizza irin ta shi dan wanda aka yi akan Aisha Abubakar ya yanke masa ya ce ba zai ciyar da shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a'a ma'abuta falala kada su yanke wajen ba waɗanda suke fakirai da ma'abota kusanci da kuma muhajirai da miskinai kada su yanke wajen ba su taimako na abinci ko na wani abu da ya kamata ka fi su bai nuna Ubangiji ya ce ku yi afuwa shi ne ku yafe musu ku kawar da kai ai ku ma kuna son Allah ya muku gafara Allah mai gafara ne mai tausayi sai kuma Allah ya dora magana a kan waɗancan mutane da suka yi kiran ƙarya a kan wancan ƙazar Ubangiji ya ce innal ladhina lallai waɗanda yarmuna al-muhsanatil ghafilat waɗanda suke jifan katangaggun mata ma'anar katangaggu su ne waɗanda suke da aure kamar mu ba mazinata ba waɗanda suke gidajen aurensu suka zama to ga wasu mutane suna jifarsu da ƙazafi bayan suna cikin katangar wasu kamamu da su kuma al-ghafila ya kawo su da labarin al-ghafila ma'anar da shi ne waɗanda suka rakkana ba abin da yake gabansu sai wata rana an gane shi ne ma'anar al-ghafila ba rakkana na duniya ba ne wato ma'ana kenan waɗanda suke kamamu wato masu mutunci masu kima masu mazaje waɗanda suka tsaya a kan auren su kawai waɗanda sun rakkana sun shagaltu da bautar Allah al-mu'mina waɗanda suke mu'minai irin waɗannan mata da suke da wannan sifa sai wani ya zo ya kasassaba ya zarge su da mummunan aiki irin na zina Allah ya ce masu irin wannan zargi akan kamamu mata masu mutum
mutunci lu'inu fid dunya, Allah ya tsine musu a duniya. Dan haka ka kiyaye magana akan matar da baka san me take ciki. Idan ka ganta da ijabi kawai ba ta guri ta wuce, amma ka tsaya kana cewa ka ga irinsu, to irinsu zuwa, to za ka faro ma kanka aikin da ba za ka iya fitar da kanka. Saboda maganar ka za a tambaye ka, kallon da kake za a tambaye ka, tunanin da kake yi mata za a tambaye ka. Waɗannan sun riga da sun yi ƙarfi tun a lokacin manzo Allah, sai Allah ya ce lu'inu, Allah an ce su an tsine musu fi duniya wal akhirah, a cikin duniya da lahira duk mun la'ance su. To wanda Allah ya la'ance shi a rayuwar duniya ba zai yi albarka ba, to a lahira kuma dama shi ne an la'ance shi saboda an nesanta shi daga barin Allah, daga barin wato rahama, an nesanta shi daga rahamar Allah. Shi yasa ma kai tsaye sai Ubangiji ya ce walakum azabun azim, waɗannan ba suna da azaba wacce take mai girma. Kuma me ya jawo musu ƙazafi da suka yi a kan kamammun mata? Sai Ubangiji ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, ranar da alsinatuhum harsunansu, wa aydihim da hannayensu, wa arjuluhum wato harsunansu da hannayensu, wa arjuluhum da ƙafafuwansu, tashhadu alaihim, za ta shaida a kansu, bima kanu ya'maluna, da abin da suka kasance suna aikatawa. Yawma idhin, kuma a wannan ranar da hannaye za su yi shaida a kan masu su, harsuna za su yi shaida a kan masu su, ƙafafuwa za su yi shaida a kan masu su, saboda laifin da masu su suka aikata. To a wannan ranar yuwaffihimullahu dinahumul haqq, Allah yana cika musu sakamakonsu na gaskiya. Wa ya'lamuna, kuma a wannan lokacin za su sani annallaha, cewa shi Allah huwa al-haqqu mubin, wato shi ne Allah gaskiya mai bayani ba tare da ɓoye komai ba. Ibnu Kathir, Allah ya masa rahama, ya ce a ƙarƙashin wannan aya, hadha wa'idun min Allah ta'ala, ya ce wannan fa alƙawari ne ko barazana ce na azaba daga wajen Allah Maɗaukaki. A suwa yake yi wannan wa'adin azaba? Yana yin alƙawarin azaba ne lillazina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat, ga waɗannan da suka zamanto suna jifar kamammun mata da ƙazafin cewa sun yi zina, al-mu'minat, waɗanda suke mu'minai. Wato wannan an fitar da shi ne a mafitar mafi rinjaye, amma al'asul wanda aka saukar da ayar saboda ita wato su ne ummahatul mu'minin, wato iyayen mu'minai. An gane iyayen mu'minai wanda suke aula bidukuli fi hadha min kulli wato muhsina, uwayen mu'minai su ne suka fi cancantar shiga cikin kamammun mata, wanda za a ce kamammu ne kuma sun shagaltu da bautar Allah, su ne uwayen mu'minai, wato matan Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama, ya ce musamman ma allati kanat sababun nuzul, wanda ita ne sanadiyar saukar waɗannan ayoyi saboda ƙazafin da aka yi mata. Wa hiya Aisha bintu Siddiq, wato ita ce Aisha wato ƴar Siddiq radiyallahu anha anhuma, Allah ya yarda su baban da ƴarta. Kada ijma'ul ulama, malaman sun yi ijma'i rahmatullah, cewa Allah ya musu rahama sun yi ittibaqi qatibatan ala anna man sabaha ba'da hadha, duk wanda ya zo ya zagi Aisha bayan sauka waɗannan ayoyi, wa ramaha, ya jefe ta bima ramaha, da abin da ya jefe ta bima ramaha bin ladhi dhukiru, da abin da waɗanda aka ambata ɗin nan suka jefe ta a cikin wannan aya. Ijma'a, malamai sun yi ijma'i, duk wanda ya zo ya sake zagin matar Annabi akan wannan ya sake magana, malaman sun tabi akan cewa sun yi ittifaqin fa innahu kafir, suka ce kafiri ne zai wannan hali. Mu'anidun lil Qur'an, wanda ya zamanto yana jayayya yana tsaurin kai ga Alqur'ani, tunda Alqur'ani ya barrantar da ita, to ai ba ka da wata magana. Wa fi baqiyati ummahatil mu'minin, haka kuma a cikin sauran iyayen mu'minai, wato sauran matan annabi, malai ce kaulani akwai magana. Asabuhuma annahunna kahiya, saboda haka ya ce abinda ya fi ingantuwa cewa duk matan annabi ba Aisha kadai ba, duk wanda zai bata karrabi ba ya saukar wannan aya, to yana yi wa Alqur'ani ta'addanci da kuma wato tsaurin kai da abin da Alqur'ani ya faɗa. Saboda ya ce kada ai, kuma ya ce ya tsine ma waɗanda suka, to idan ka ji waɗannan ayoyi, sauran matan annabi ɗaya suke da Aisha radiyallahu anhu, Allah ya yarda da su, su ma kamar ita ne ɗaya daga cikin sun kai maƙazabi, to za ka shiga cikin la'ana. Malai ce wallahu a'lam. Qauluhu ta'ala, faɗin Allah da ya ce lu'inu fid dunya wal akhira, Allah an ce su a wannan duniya da lahira, ya ce wa lahum azabun azim, kuma suna da azaba wacce take mai raɗaɗi mai girma. Malai ce wannan ya zo kamar faɗin Allah maɗaukaki da ya ce innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu, lallai waɗanda suke cutar da Allah kuma suke cutar da manzon Allah. Ta yaya za ka iya cutar da Allah bayan ba ka iya ganin sa? Ma'ana shi ne ka cutar da annabi, ko ka cutar da matan annabi, to ka cutar da annabi. Wanda ya cutar da annabi ya cutar da Allah ne. La'anakumullah, Allah ya ce ya tsine musu, fi dunya wal akhira, a wannan duniya ya ce wa a'adda lahum azaban muhina, kuma ya tattala a gare su azabar kaskanci da wulakanci. Allah ta tsare mu. Wa qad dhahaba ba'dhum, sashin malaman sun tafi ila annaha khassatun bi Aisha, cewa wannan aya ta keɓantu ne da Aisha kadai, banda sauran wato abin nan, banda sauran mata. Wa qala ibnu abi hatim قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد الله بن وتبن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اتي ورن الايه لقلوا ان تركوا لقلوا عباس قال يتي نزلت في عائشة خاصة وانا تاثر أني أكرش عن عائشة أكي بانتين. وكذلك قال سعيد بن جبير هذا سعيد بن جبير شمايته ومقاتل بن حيان شمارك لهذا وقد ذكره ابن جرير عن عائشة يتي ابن جرير يا أنبتها كتوى ورن الآية تاثر أني أكرش واتو عائشة فقال haka shi ma ya faɗi. Hadisi na gaba a kan wannan aya ɗin, kala haddathana Ahmad bin Abd al-Dabai kala haddathana Abu Awan an Umar bin Abi Salma an Abi Qara qalat Aisha, Aisha ta yi magana sai ta ce rumitu bima rumitu bihi, yace ta ce an jebe ni an mun kazabi da abin da aka yi kazabi da shi, wa ana ghafilatu, ni ban ma sani ba, ina can na shigaltu da bautata ma Allah, mutane kuma suna magana akan ni. To ko yanzu ma haka za ka samu wani mutum yana can yana bautar Allah, kai kuma kana can kana ta rubutun sharri a kansa, shi ne ba san da kai ba, ka ai kana da mai nan da garaje wallahi. Akwai jarumai ba wanda suke ganin dole sai sun shiga wuta wallahi, wallahi akwai jarumai ba duk wanda zai aike shiga wuta da gangan ai jarumi ne ba, kai rago ba istighfari kullum kake ba, saboda ba za ka iya ɗaukar nauyin azaba ba, shi za ka ke istighfari, shi za ka ke sallah, shi za ka ke jin tsoron shiga hakkin wani, amma akwai wani jarumi ne shi zai iya ɗaukar azaba duk girmansa, na ga zai iya rubutu ya zagi uban kowa. Akwai su aiko? akwai su kai ta magana akan haƙin wani wallahi bai ma san da kai kuma yanzu ga mashi irin wannan abun ya fi faruwa daga kai shugabanni da kuma sarakuna da malamai su aka fi ma wannan al'amari su kuma za ka same su kullum da shigarta suke da wani aikin da suke yanzu dan ka zo ka taba ka zage ni ni ina ma na san da kai yanzu in gama ba na hawa wallahi ban ma san da kai sai da ke ta rubutu
ai
za mu yi magani ko za mu yi kaza wannan duk labarin ka ne haka kuma za ka ɗauki wani ka saka shi ba kai 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 yanzu ba ka da aiki sai comment saboda haka wani zai je ya ɗauko wani labari ya kitsa ya kitsa ya kitsa sai ya faɗa ya ce ko aje mun ra'ayin ku a comment section ya gane ba ka karatu na ra'ayin ya gane ba ka zikiri ya gane ba ka nafilar dare ya gane ba ka salo ya gane ba ka tasbihi ya gane ba ka salati ba ka da aiki sai wannan shadi saboda haka sai ce mu haɗu kuma kai kaya da za ku haɗu sai ka je ku haɗu ba ka bari kyan ka je ku ta haɗuwa ka je ku ta haɗuwa jarumai jarumi ma ne wanda zai iya yi ma Allah mutuna mutu shi ke shiga wuta amma dai rago sarewa yake sai Allah ya tuba illa ta tuba na yi kuskure a abin ka ga wannan ayin rago ne ya sare kuma Allah sai ce zo nan dama ai ka'idar shi ne man tawaza rafa'ahu Allah wanda duk ya tawazu ya kaskantar da kai ni kuma daga shi zan yi inji Allah man takabbara ba kasama kullah kai daga cikin kalmar kasama kullah kai ka san ai mun murda ta za'i wallahi amma rafa'ahu Allah wanda duk ya tawazu daga shi zan wanda kuma yawan takabburin shi ya ci gaba da aiki sa kasama kullah ha kai ka san kalmar ba har da kika san kasa kasa da kai wallahi tallah murku za ka zai la ilaha illa Allah shirin yake take cewa an jefe ni da abin da aka jefe ni wa ana rafina yace ni ba ma san da su ba na rafina da bin Allah fa ba la gadi ba a da bayan suka sai labari ya riske cewa gashi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ana ta magana ta ana cewa kaza da kaza kala lokacin da take wannan magana fi da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jalisu indi tace lokacin da nake wannan magana manzon Allah yana cikin mu domin tana magana ne a gaban babanta da mahaifiyarta da kuma annabin yana zaune a gurin tace an jefe ki da abin da aka jefe ni ban ma sani ba a lokacin da nake magana fina rasulullah manzon Allah yana cikin mu da ni da mahaifiyata da babana duk annabi yana gurin yana zaune a wannan zaman da na faɗi wannan annabin yana zaune muna zaune idh uqiya ilayhi sai aka yi wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ta ce wa kana idha uqiya ilayhi wato ya kasance in an yi aikan wahayi zuwa ga annabi a kazafu ka haikacin sabba wato sai wani abu ya rinka kama shi yana fito da zuba idan za a saukar masa da wahayi wani lokaci wahayi yana zuwa masa kamar bugun kararrawa wani lokaci yana zuwa masa komin sanyi da ake da annabi ya hada zuwa saboda yana nuna maka ilimi ba kayan sauki ba ba a samu sa da sauki duk rago ba zai yi shi daga an kai ga nan yi ruwan da ga gudu eh ka ce an baka asar ya yi yawa sai ka ta makalewa ka ta yin karya sai a yanzu muka taso kuma karya ne nan baka je ba ma wayan da muka taso ba a mai muka taso ka daure ka zubo na ce ka daure yau wallahi ka dage a titi dai a kai ma da haka za a ci nasara wa innahu awha ilayhi cewa shi annabi an yi aika zuwa gare shi wa huwa jalisun yana zaune indi a gurina muna tare da shi summa stawa jalisan sai daga annabi ya daidaita a gurina ya tsaya kyam ya zauna yamsahu ala wajhihi, yana shafe fuskarsa saboda zuma ya keto masa. Wa qala, sai annabi ya ce, ya Aisha, ya ce Aisha, abshiri albishirinki, ana kenan Allah ya saukar da sako na wanki Aisha akan ƙaryar da aka yi mata. Kala, sai ta ce, kultu Aisha ne ta sai na ce, bihamdillah la bihamdik, sai ta ce wa mijin, ta ce ma annabi, na gode wa Allah ba kai nake godewa ba, Allah nake godewa da ya kubutar da ni da ayoyin da ya saukar. Saboda wanke ta ba aikinsa ba ne, sai Allah ya turo wa'ayin da nake magana. Saboda haka ta fara godiya da wa da Allah. To, ka koyi ladabi, ka san wannan matan shi ce take magana, in gaba magana ka yi ladabi, domin wani lokaci ba a wa annabin ladabi. An gane, kuma mace a matsayin mijinta, to ba wanda ba za ta faɗa don mijinta ne. An gane, saboda haka shi ya za ka ga da malamai da sarakuna da gwamnoni da shugaban ƙasa, kowa in yi shiga masu za ta iya masa musu. Kai ne dai in an faɗa ba za ka iya musu ba, kana da rarrafewa saboda girmama gwamna ko girmama sarki ko girmama shugaba ko girmama malami. Ma wallahi matan za ta iya cewa, to ka kawo mana ruwa fa, ko ba za ka faɗa ba. To ya kai yanzu za ka iya taron kawai gwamna ka ce ya kawo ruwa, ba za ka iya. Amma matan ji wallahi ta zama kewa ne a kan kujera ne, ba mu da ruwa ka kawo ruwa, ko ba zai yi ba ne. To, saboda haka idan ka ji wannan magana, kada kai ma ka je ka ɗauka wai ba za ka gode ma annabi ba, a'a, kai saboda dole ka gode ma annabi. Saboda ai ko shi ma kawai rafa mace a kanka, dole ka gode ma shi, ka koyi ladabi. Ina fata dai kun gane magana. Yau wannan a matsayin mata ne da miji, ina fata an fahimta. Fa qara, sai annabi ya karanta wannan aya ya ce, innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. Allah ya saukar da aya ya ce, waɗanda suka jefi kamammun mata, waɗanda suka shagaltu da bautar Allah ba su san ma me ake yi ba, hatta balaga, har sai da annabi ya kai ayoyin izuwa faɗin Allah da ya ce, ula'ika mubarra'una mimma yaqulun, waɗannan su ne waɗanda Allah ya barrantar daga abin da mutane suke faɗa. Yanzu an wanke ta ko ba a wanke ta? An wanke Aisha, ba ta da laifi. An gane ko? Hakaza wa laysa fihi anna al-hukma khasun biha, sai dai fa ka sani kuma duk da cewa aya ta sauka saboda sababin Aisha da kuma waɗanda aka ce an la'ance su saboda sun yi wa Aisha kadari ba su tuba ba, to kada ka ɗauka hukuncin ya tsaya kaɗai a kan su. Shi yasa ba laysa musa wa laysa fihi, ba fa yana nufi a cikin wannan annal hukma khasun biha, hukuncin ya ke kanta ba ne. Kai yanzu in kai ga wata mata ƙazafi, kai ma za ka shiga cikin wannan hukunci. Saboda haka ba wai ya ke banta da wancan lokacin ne kaɗai ba. Wa inna ma fihi annaha sababun nuzul, kawai abin da yake faruwa ita dai Aisha ta zama to ita ne sababin saukar wannan aya, duna bai ne amban da wata ta da bin aya ta sauka saboda ta wanke ta ne. Amma kuma tana magana a gefe guda da duk masu ƙazafi, wanda zai ga wata mata ya ce ta yi ne, to shi ma yana cikin waɗanda zai gano da wannan. An gane ko? Malai ce wallahu a'lam, Allah shi ne mafi sani. Wa qala al-awfi, idan awfi ke cewa shi ma ya karbo daga dan Abbas a cikin fadin Allah da yake, innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat al-aya, yace yani abin da ake nufi da waɗannan wato muhsanati al-ghafilat, mata kamammu masu mutunci waɗanda suka tsare kansu suka shagaltu da bautar Allah kadai, yace waɗannan matan nan abin da ake nufi da su shine azwajan nabi, su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Rama hunna arun nifa, mutane masu munafurci su da suke musu wannan azabin. Fa wajaba Allahu lahum al-la'na, sai Allah ya wajabtar da tsiruwarsu a kan waɗanda suka yi gidan annabi kafiri. Wal ghadab, kuma Allah ya saukar da fushinsa a kansu. Wa ba'u bi safarin min Allah, sun koma wajen Allah da fushin Allah, kuma sun gamu da Allah. Fa kana zalika fi azwajin nabi, wannan ya kasance a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Summa nazala ba'da dhalika, sa'an nan sai aya ta sauko bayan haka. Ubangiji ya ce wallazina yaruna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, waɗanda suka yi wa katangabbun mata kamar mu ƙazabi kuma ba su zo da shaidu guda huɗu ba. Ai, Qur'ani ya faɗa wannan, ya faru tun karatu mu na farko. Allah ya faɗi wannan, fa inna Allaha ghafurur rahim, lallai Allah mai gafara ne a tausa. Daga nan sai Allah ya saukar da aya ta yi musu bulala da kuma tuba. Fattawbatu tuban, yace tubansu da suka tuba an karba, kaga su ma sun mamu kenan ko. Wa shahadatu turak, amma shaidar su ba za a sake karbanta ba, don haka Qur'ani ya fara na ba za a an gane. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya riƙe harshensa da maganganu kan ire-iren waɗannan wato al'amura. Wani hadisi na gaba, wani hadisi na gaba akan wato akan wannan shi ne waɗanda ake cewa wato wanda aka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga Abi Ghais an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah tsira da alaihi Allah tabbata gare shi yace, ijtanibu sab'a al-mudiqa, ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakar da ɗan adam. Duk wanda ya shiga da waɗannan abubuwa guda bakwai, to babu shakka ya jefa kansa cikin halaka. Kila sai na tafi, ya rasulullah, ya manzon Allah, wa ma kunna, waɗannan abubuwa ne bakwai masu halakar da ɗan adam? Kala sai ce, abu na farko ashirku billah, wato shi da haɗa Allah da wani cikin bauta. Na biyu wasihir, shi ne masu yin sihiri matsafa kenan ko. Na uku wa qatlun nafs kashre, allati harrama Allahu illa bil haqq, wacce Allah ya haramta kashe ta sai da haƙƙi. Na hudu wa aklur riba, da kuma cin riba. An gane? Wa aklu malir yatim, sannan na shida kenan ko, ko na biyar ne? Na biyar ko. Wa aklu malir yatim, da kuma cin dukiyar marayu. Na shida wa tawaddi yawmal zakat, da shi ne wato gudu ranar da aka kafa yaƙi da sojojin musulunci ga nan kafirci, ana yaƙi ka ji tsoro ka gudu, to wannan babban laifi. Wa tarkul muhsanat, shi ne na bakwai, yi ma katangaggiyar mata kamammiya, al-ghafilatil mu'minat, waɗanda suka rabtana ba su da aiki sai imani da bautar Allah. Waɗannan suna daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakar da ƙaƙara. Ya zo a fadin Allah gaba da yake cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, ranar da a wannan rana wato harsunansu da hannayensu da ƙafafuwan za su musu shaida. A wannan guri Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi yana cewa waɗannan mutane da waɗannan ƙafafuwa da hannaye da harshe zai su musu shaidu, yace innahum ya'ni mushrikin, yana nufi waɗanda suke mushrikai masu bautar wani Allah ba Allah. Hakan zai faru da idza ra'u annahu la yadkhulu aljanna, idan kafiri ya ga cewa fa komai ya kare yanzu ba zai shiga aljanna ba, ba ma su shiga aljanna illa ahlus salah, sai waɗanda suka yi sallah, shi kuma bai yi sallah ba ya zo lahira. Kuma ga shi yana kallo ana ba wa masu sallah sakamako. Kalu sai su gaya ma kansu, su ba sai su gaya ma junansu, to kun ga ana ta ba wa masu sallah na zuwa aljanna.
da alaunar ta da jiha, ku zo da mutu da duriya. Ka ga irin jarumtar ku, shi ya sa da jama'a ka jarumi ji da zai zautu. Yanzu wai waɗanda kira ba za su zama za su fito su yi ma Allah bore. Wa za ka yi ma bore ga mala'iku? Tsakani da Allah ga mala'iku. Sai su yi musu da Ubangiji, sai hannunsu su yi shaida a kansu da ƙafafuwansu. Kamar dai lokaci yana ƙarfafa mana, kuma wuta kuma tana ƙara wato problem ko? Domin abin ya fara rikicewa. Na? An ɗauke wuta ko? To, su kuma ga ba a samun kwaɗai magana da su da wuri. Suna can gefe suna wani kwari kuma muna nan a gefe a wani kwari. Ran kaga kenan da za a rufu. Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labarin su. Yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum. A wannan ranar ne za a cika musu sakamakon su cikakke. Qala Ibn Abbas dinahum yace dinahum ma'anun ranar. Yana nufin yuwaffihim Allahu hisabahum. Allah zai cika musu hisabin su. Wa kullu ma fil Qur'an, dukkan abin da ke cikin Alƙur'ani wanda ake amfani da shi akan addini kenan, yana nufin hisabi da za a saka a mutane. Wa ya'lamuna anna Allahu al-haqqu al-mubin, kuma wannan lokacin ne za su gane cewa lallai Allah shi ne gaskiya wanda ya cancanci a yi masa bauta kuma a bayyane. To kamar nan ya kamata mu ajiye saboda an samu wannan ɗaukewar wuta. A wanda ya turo magana a kan shinkafa, ana mata aerobics ɗin, mun fara bincike a kai kuma mun fara samun wasu abubuwa. Amma idan mun gama bincikenmu shi ne sai mai magana. Amma dai mutane ba kowane abu suke ɗauka, wato za su ɗauka su kawo wuta. Kafin ka ɗauko labarin musulunta, to ka bincika. Bisa binciken da muka yi don har ɗan shinkafar nan je, saboda ba da wasa nake ba, kuma ba za ka sani dai abin da ba shi kenan. Yawa sun rubuto kan ni ba? Yawa, to ka kuma ga shi sun rubuto ta kan. So mutane da Allah kafin su yi hukunci a kan abu, wanda ke shi ma biya musu wai kamar jita-jita ne. Wai wanda yake yin aikin shi ya bashi labari, shi kuma sai ya ɗauko kawai ya zo ba tare da ya yi bincike ba. Ina ba ku shawara, kowane irin mutum, duk masu sana'ar da za ka yi magana a kansa, ka rubuta takarda. To kafin ka rubuta takarda ka dake bincike tukuna. Don yanzu muke magana a kan ƙazafi ko? Ka yi bincike kafin nan, shi ya za a jiya na ce mu ji tsoron Allah dukkanmu gaba ɗaya, daga su har so da haka a rinka bincikawa, kada kawai daga ka ga abu. Shi ya sa wani lokaci wani sai ya rubuta wata tambaya, yanzu wani abu da ya rubuta ko a ina ya samu layi na ko mene ne sai ya rubuta. Ni na san kawai shirme yake, kawai wani mutum zai hauna in ya je bakin kura sai ga wani abu ba sai ya ce bari muna da namba bari mu rubuta, ba fa bincike zai ba. To mu karan kanmu baka taimake mu ba, domin mu mun tsaya ne anan mu gaya ba gaskiya don ka shiga aljanna. Mu mun kuma bai kamata ka kawo mana ƙarya ba, ko kuna ganin ya dace a kawo mana ƙarya? Ya kamata mu ma in za ka zo mana da labarin ka zo mana da shi a kan gaskiya, amma kada ka rubuta abin da ba ka sani ba, ba ka da bincike a kansa kawai sai ka tuna. Ba daidai ba ne, wallahi mu ji tsoron Allah. Allah fa da gaske yake, wallahi duk wanda ka shiga haƙƙinsa ba haƙƙinsa ba, Allah zai muku shari'a kai da shi. To da ga mutane su sani takanas na tabi binciken, kaga shi bai san ma zan je binciken ba, wallahi bai ma sani ba. Saboda haka a bincika duk abin da za a yi. Yanzu misali fa zan bayar da kusan rani kafin damina ta shigo, za ku ga ana kawowa wata gyara
yana sai a dafa ta ana yawo da ita a menene a baro ana saiwa ko wannan gidar fa daga je ga samu an hada ta da ruwa da omo ana wanke ta fast da omo to yanzu kawai dan kaga an yi wannan sai ka zo kai magana ba za ka da ba ka bincika ba yanzu duk masu lemo da suke saiwa suna zuba har da omo zuwa dan Allah dan Allah muna hada ku da Allah kafin kai magana akan sana'ar wani to ka je ka bincika tukuna kun ji ko ba ku ji ba saboda haka ba daidai bane kawai daga jin abu ka dauko shi watakila ba alayi ba yake ba sana'ar shi bane bai yi magana da masu sana'ar ba amma dai abin da ya faɗa ba ma buƙatar bincike a kai na cewa a ja kunnen masu keke na zuwa da suke hawa da mata wannan kan muwa muna gani kuma kai ma ka gani ai ko ko ba gani ba wanda kila ma kai ka dauka wannan gaskiya ai amma wannan sai mun yi bincike saboda ba za mu hanyoyi ne na sana'ar mutane suna cin abinci kafin ka zo kai magana idan maganar ka tana da tasiri kada ka zo ka huta ta sai ka bincike wannan shine gaskiyar magana kowa a masa adalci kowa a masa adalci to Allah ya taimake mu ba kuma wai mun ana ka bane nan gaba saboda za ka ga wani abu na gaskiya mu zai taimake al'umma ka faɗa idan da dalili ba rubewa za a yi ko ba gaskiya ba yawwa
salatu wassalamu ala rasulillah